Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 12 ga watan Mayu a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wani sabon hari da aka kai a Gaza yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama da jikkata wasu. ‘Yan jam’iyyar Republican na shirin tsige ‘yar tsohon mataimakin shugaban ƙasar. Kana an samu ɓullar wata sabuwar annobar corona ta Indiya zuwa wasu ƙasashen duniya.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an gudanar da sallar idan ƙaramar sallah a faɗin ƙasar. Malamai sun yi huduba tare da addu'o'in Allah ya yaye wa ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya matsalar tsaro.
Ina fatan Allah ya sauke mana wannan masifu da ta wannan kidnapping da kuma wannan ɗan Boko Haram da sauran ɗan jihadist wanda suke zama da sunan addini suna ɗauke mutane a masallaci suna kashe mutane a masallaci. Allah ya ɗora mu kansu.
Bayan haka za ku ji cewa Musulmi 'yan ɗarikar Tijjaniya da yawa sun gudanar da bikin sallah ƙarama ta bana a garin Bauchi da ke arewacin Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. An kashe akalla mutane 40 a zirin Gaza da birnin Kudus a wani fada tsakanin mayakan kungiyar Hamas da dakaran tsaron Isra'ila da ya ta'azzara a yau Laraba. Isra'ila ta kaddamar da wani sabon zagayen kai har-hare ta sama a Gaza da safiyar yau Laraba, inda take auna 'yan sanda da wuraren tsaro. Harin ya shafi wani gini mai tsawo da ke da ofisoshi masu yawan gaske. Babu kowa a cikin ginin a lokacin da aka kai harin. Harin da aka kai a ranar Talata ya shafe wani gini mai hawa da yawa, wanda shi ma ya kunshi ofisoshin kungiyar Hamas da dama. An gargadi mazauna cikin ginin da kewaye da su fice tun kamun a ruguza ginin. Har-haren ta sama da dakarun sojojin Isra'ila suka ce an auna wurare da aka harba rokoki da ofisoshin leken asiri da gidajen shugabannin Hamas. Sun kashe mutane 35 a Gaza, ciki har da yara 10, a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza. Fiye da wasu mutane 200 sun jikkata a har-haren. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka suna shirin cire 'yar majalisa Liz Cheney daga mukaminta na shugabancin jam'iyyar saboda sukar lamiri da ta yi wa ikirarin tsohon shugaban kasar Donald Trump na tafka maguɗi a zaben shugaban kasar na watan Nuwamba da ya gabata. Ana sa ran kwamitin zai kada ƙuri'a a yau Laraba domin cire ɗiyar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Dick Cheney daga matsayinta na shugaban 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican, matsayi na uku mafi girma a shugabancin jam'iyyar Republican, wanda ke da alhakin sadar da saƙon jam'iyyar ga jama'a baki ɗaya. Cheney, wadda ita ce kaɗai 'yar majalisa mai wakiltar jihar Wyoming ta yamma, ta tsaya tsayin daka ta yi tir da ikirarin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump cewa shi ne halattaccen wanda ya lashe zaɓe na watan Nuwamba ba Joe Biden ba na jam'iyyar Democrat, duk kuwa da cewar yaƙin neman zaɓensa ya sha kayi a ƙararraki da dama da ya shigar yana neman a sauya sakamakon zaɓe na ƙarshe a wasu muhimman jihohi da ya faɗi.
To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar an gudanar da sallar Eid al-Fitr a ko'ina a faɗin ƙasar tare da halartar hukumomi da sarakunan gargajiya, inda shugaban ƙasar da kansa ya halarci sallar a babban birnin Yamai. Ga rahoton da Haruna Mamman Bakwai ya aiko mana.
A masallacin Al-Qaddafi ne shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammad Bazoum da membobin gwamnatin Prime Minister Uhumudu Muhammadu da shi kansa Prime Minister da shugaban majalisar dokoki ta kasa Sani Umar da ɗan majalisun dokoki na kasa da manyan kusoshin gwamnatin kasar da jikadodin kasashen musulmi a jamhuriyar Niger suka larci sallallahi da alfitiri ta ƙarshen azumin Ramadan ta wannan shekara ta 2021 kamin hukumomin da jikadodin kasashen musulmi da aka gargada da kar je masallaci da yara kankana suka runtuma a fadar shugaban kasar domin masa barka da sallar ƙarshen azumin Ramadan tare da kiyaye matakan kariya na cutar coronavirus a garin birnin Gwanne dimbin musulmi ne suka halarci wannan sallar idin kamar haka
Allahu akbar
Allahu akbar
Allahu akbar
daga bisani magabatan sun dauki magana domin yin kira ga jama'a da su ci gaba da yin addu'o'i domin Allah ya yayyawa kasashen mu musibar tsaro kamar yanda Alhaji Ibrahim Abbalele shugaban gundumar birnin Gwanne yayi bayani jim kadan bayan liman ya gama kutuba da addu'o'i
kasan nan an ba dan ana roƙon Allah da ba a san ba inda ake aiki muna ba malaman godiya muna ba duka jami'an tsaro godiya muna ba duka al'ummar Gwanne godiya muna ba sarakan gargajiya godiya saboda su suka tsara wannan abubuwan da ya sa hankali ya kwanta lalle a nan Gwanne muna bakin boda kamar yadda ake faɗi inda ake tarzoma kowane lokaci to cikin ikon Allah an yi ɗan abin da aka yi amma yanzu dai lafiya ta sauka alhamdulillah amma duk da wannan a sake tsaro a sake shiru saboda lokacin ne ya zo haka nan muna mu'abtaka da manyan ƴan uwanmu na kusa suna cikin matsala kuma ta shahe mu kuma duk duniya ne ma haka ne ba nan ba Najeriya kadai muna fatan Allah ya sauke mana wannan masifu da ta wannan kidnapping da kuma wannan ƴan Boko Haram da sauran ƴan jihadist wanda suke zama da sunan addini suna ɗauke mutane a masallaci suna kashe mutane a masallaci Allah ya dora mu kansu
su ma jama'a da dama da suka larci wannan sallar sun yi furci game da ƙarshen azumin na wannan shekara ta bana kamar haka
suna na Muhammadu sallallahu alaihi alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah kuma shewa mai ta muna da mu da shewa gurin mu da malaman mu kuma Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu albarka
suna na Muhammadu Murtala wanda aka sani da suna malam dan baba an yi sallah cikin yanayi na godiyar Allah sallah cikin kwanciyar hankali wannan abubuwa da suke faruwa suna faruwa daga yanayi rayukanmu muna roko ga al'umma karkashin hadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace muna inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mutane Allah bai sake musu ni'ima da kwanciyar hankali da ya ba su sai in su sun ka sake makawunan su
bashir asuna
to bashir gashi mun ga kato bisa jaki na wurin sallah muna ai musan ya ka gudanar da sallah
to ya sallah dai Allah ubangiji ya gura mana sallah lokaci yayi Allah bai mota mana kuma Allah ubangiji karba mota mana wata mu zaka kuma da jakkanmu wai sallah
auren sallar dai a Najeriya da dama ne dake zaune a wannan iyakar da ta hada birnin Gwanne da Ilela local government suka tsallako domin sallar Idin tare da ƴan jamhuriyar Niger kasancewa a tarayyar Najeriya ba a gajin jirin watan Shawwal ba a daren jiya kuma sai gobe Alhamis ne za su yi sallar ƙarshen azumin Ramadan Haruna Mamman bako na birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
Haruna Mamman Bako da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kwana ɗaya bayan ayyana nau'in annobar COVID-19 da aka fara ganowa a India a matsayin ɗaya daga cikin abin da ke damun duniya, hukumar lafiya ta duniya ta sanar a jiya Laraba cewar nau'in ya bazu zuwa ƙasashe 49. Sabuwar damuwar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya game da nau'in na B1617 na zuwa ne yayin da India ta samu adadin mutuwar mutane 4,205 daga annobar COVID-19 wasu sabbin alƙalimman kwana guda wanda ya ingiza yawan mutane da suka mutu a ƙasar ta yankin kudancin Asiya. Sakamakon annobar zuwa fiye da mutum 250,000 adadin mutanen India da suka tabbatar da kamuwa da COVID-19 yanzu ya haura mutum biliyan 23 bayan da ma'aikatar lafiya ta bada rahoton sabbin kamuwa 348 da 221 a yau Laraba. Yaduwar sabuwar annobar a kasar da take ta biyu da yawan jama'a a faɗin duniya ya haifar da wani babban bala'i a can, inda asibitoci suke cike makil da kuma ƙarancin isasshen iskar oxygen don kula da marasa lafiya, tare da ɗumbin ɗakunan ƙona gawawwakin matattu da aka ƙirƙira. Masana sun yi amanar ainihin adadin waɗanda suka mutu ya fi na alƙalimman da aka bayyanar. Yanayin ya ɗau wani sabon salo a wannan makon, bayan da aka gano gawawwakin mutane sama da 100 suna yawo a kan kogin Ganges. Hotunan gawarwakin da ke shawagi a cikin kogin sun haifar da fushi da zato sun mutu ne daga annobar ta COVID-19. Har yanzu hukumomi ba su gano musabbabin mutuwar gawawwakin ba.
Aliyu Harande da ya karanto labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Musulmi 'yan ɗarikar Tijjaniya sun gudanar da bikin sallah ƙarama ta wannan shekarar a yau a garin Bauchi. An gudanar da sallar Idin ne a gidan jagoran Tijjaniya, Sheikh Tahir Usman Bauchi, inda mabiya ɗarikar da yawa suka halarta. Ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Da misalin karfe 7 na safiyar yau Laraba ne, mabiya ɗarikar Tijjaniya daga ciki da kuma wajen birnin Bauchi suka yi tururuwa zuwa gidan Shehin Malami Tahir Usman Bauchi domin gabatar da sallar Idul Fitr da aka gudanar da misalin karfe 9:30 na safiya a ƙarƙashin jagorancin Liman Malam Ahmed Tijjani Tahir Usman. Ya kuma shaida mini irin hudubar da ya gabatar.
Jabari musamman da yake wannan azumin taiwan mamori bi Ramadan ne, an shiga ayyuka, an magana, an shiga, an fara ayyuka da gawa, aikin haji saka wata naji sun fara, kuma akwai maganar fidda kai da yadda za a fidda shi ga wanda kowa zai fitar wa kansa da yadda duddugu zuwa kai aka yi magana ciki, da kuma sai kuma yaranar idi ana so a yi ado, ana so kuma nan ma'anar sai sallan ya cire nan Allah na duba zuwa ga bayinsa a kasa, ana so kuma su yi bidiyon su samu rahamar Ubangiji.
Daga bisani Shehin Malami Tahir Usman Bauchi ya yi bayanin dalilan da ya sa suka gabatar da sallar Idin ƙarama, da kuma bayyana rashin jin daɗinsa dangane da ƙaruwar taɓarɓarewar tsaro a ƙasa. Malam Ahmed Tijjani na daga cikin waɗanda suka gudanar da sallar Idin ya shaida mini dalilansa a nan yin sallar.
Sakamakon
Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdul Wahab Muhammad da wannan rahoton. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin nan na Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu dauko kalaman dattawan siyasa a Arewa kan yanda suke duba yanda tsaro ko yanayin tarihin yankin ya sauya.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban.
Farko ga sarkin tafarkin Bauchi Alhaji Kabiru Dahiru.
Haka ne Eli Kaya magana Allah bi sabilillah. Kaga Arewa nan, kaga Arewa wuri ne mai al'umma na Najeriya masu yawa. Arewa, Arewa nan wuri ne na noma da kiwo da tattalin arziki tun tarihin Najeriya. Yau shekara na 65. A shekaru nan nan ɗan kaɗan na san abubuwa da yawa ina raye. Yayin da muke ake maganar noma da auduga nan ba abin da ake da shi a ko ɗaya. Gidan nan ana tsora ta daga nan a kai ta Ingila, a je a sayar a kawo kuɗi kamar kuɗin man nan a kawo ta Arewa zuwa kafarta, a ba wa Inyamurai, a ba wa Yarbawa, a ba wa Arewa ta Tsakiya, a ba wa Arewa ta Arewa. Audugan nan kiki kamar man fetur, a je a sai da audugan nan a sayar a zo a kasafta kuɗin nan kowace shiya su ɗauki nasu jefi. Bayar bai ko Inyamurai bai da komi, Arewa ake komi. Amma a yau manyan mu sun bar wannan abin, ba ma noman auduga, ba mu noman gyaɗa. Noman masara da aka fara da mun shagari zuwa yanzu da ba a san masara ba, cinta kawai ake na marmari. Amma yanzu ta zama tuwo saboda yunwa da talauci da yan Arewa suka shiga. To duk wannan noma da ake yanzu an zo ana shagwabe ba noman ake yi ba. Har yau wai gwamnati ba ta sa kafanta a cikin harkar noma ba. Ran da aka ce kana gidanka baka ci da iyalan gidanka, ai ka shiga uku. Kuma baka da respect, baka da mutunci, baka yi haƙƙin da ya race a wuyanka ba, kana kuma da haƙƙi a kansu kuma suna da abin za su biya maka har wajen Allah. To inna gwamnatin Najeriya kamata ya yi ta dage ta nuna wa mutane da Yarbawa da Inyamurai da mu kanmu yan Arewan a gwada mana muhimmancin wannan noma. Har yanzu akwai buƙata ba a kasuwan duniya, ana buƙatan gyaɗa da auduga, ana buƙatan koko, ana buƙatan manja. A buɗe harkokin nan na noma, kiwon da muke gadara da shi wanda ya rige mu muke ci da dukkan kasashen nan na Najeriya kowane yanki akan maganar kiwo. An zo haɗa mu faɗa da gangan da ƙarya wanda babu dalili. An zo ana ta faɗe-faɗe, me ya kawo faɗa? Inyamurai na cin naman saniya, Bayarbe na cin naman saniya, kowa muna ci abincinmu ne. Saboda haka me na faɗa akan kiwon abinda za ka ci, me ya kawo shi? Shekara 200, 300, 400 da ake tare tun fila da tun Bature bai zo ba, ake wannan harka ake zaune lafiya, me ya kawo wannan masifa? Kaga siyasa ce kawai da wasu abin da wasu suke bukata suke samu a kai. Kaga ɗaya abin da za a gyara kenan, a gyara maganar noma da kiwo a Arewa. Duk wanda da ya sa ba za a kai masa kudu ba, ya zo Arewa ya yi biya haraji ya sai kayan dabbobin sai tafi. Har yanzu za ka je kasuwannin ƙauye za ka je ka samu Inyamurai da kuɗinsa da buhu ya zo yana taya mana amfanin gona na kaiwa kudu, ana yin giya ko na kudu. Shi ma dabbobin ma a daina wani maganar yaƙi da turawa, dole sai a je can. Gun ta sa hannu a gyaggyara wajen makiwata, a yi lawali na shanu yadda ake a cikin constitution. Akwai wannan abu tun zamanin Bature aka gyara wannan abu, an san da shi, an ja ɗauka kakkada kura na shi assembly su yi refilling wannan dokan su gani cewa wanda bai sani ba ya sani. Sai kenan na biyu kuma Arewan da ke gani ana da almajirai suna ta yawo, su ne project mu, su ne future mu, su ne shugabanmu na gaba. Amma an bar yara marasa galiyo kowa ya fi aya ya zubar, ba alheri ne. China sun ninka mu yawa sau nawa, India sun ninka mu yawa sau nawa, amma yawan su ya zama musu alheri. Mu ba wai maganar problem ne na almajiri ba, shine problem ba. Duk wanda ka ganshi almajiri yau gwamnati tana so za ta yi abu, ka ta kafa doka ba shegin da ya sai ce ba da ta kawo kana dan Najeriya. A kafa doka dukan almajirai a tara su bude yadda aka shirya, a yi doka mai karfi a tilasta musu a zauna a ba su ilimin addini, a ba su ilimin zamani. Zamani a basu ilimin boko, a basu ilimin addini, a buɗa musu gona ko da local government tana da almajirai 2000 misali ko 2000 ko 3000 ga babban gona nana ka je makaranta kai karatu a cikin makaranta ya zama boarding school bayan ka tashi awa kaza ka je kai gona ayi noman auduga ayi noman gyada ayi noman abin da za ki ayi kiwo wannan local government kawai ta aikata dike wayannan mutanen kowace local government 770 ko local government na Nigeria kowace karkace kudu ko arewa tunda almajirai suna na ko ina suna Enugu suna Lagos suna Sokoto suna Kano suna Bauchi
yanzu kuma ga abin da dan siyasa engineer Abuba Galadima yake cewa kan wannan darasin
to fata na shine a samu zaman lafiya a kasata kuma zan yi dukkan abin da zan iya yi in ina da hali don a samu zaman lafiya a kasata Nigeria gabaki daya amma ai duka waɗannan abubuwan da yake aukuwa ya taho ne ko ya samo sila ko asali daga irin kamun abin nan kamun ludayi da waɗanda suke da madafan iko a hannunsu suke wa al'umma akasarin mutane sun dauka har da ƴan arewan cewa ba a fayi da su saboda haka in ma sama da ƙasa za ta hadu ba abin da ya dame su wannan shine ra'ayin mutane da yawa kuma ya kamata mu mutanen arewacin ƙasa fa mu sani lalle lalle fa idan mulkin nan ya fita a hannunmu wato za mu gwammaci kida da karatu domin an mana mummunar fahimta akan yadda kan salon yadda muke tafiyar da al'amuran kasan nan kaga an yi alƙawari za mu gyara tattalin arzikin ƙasa an yi alƙawari za mu kawo tsaro an yi alƙawari za mu baiwa ƴaƴan kowanne irin talaka kasan nan dama kaman yadda Allah ya abin nan Allah zai masa amma shin yanzu ko ɗaya ne kake da shi ya gama makaranta ko ba digirgir ba ko rabin digirgir ya samu ba yadda za a yi ya samu aiki idan ba shi da wani a gwamnati ko ba shi da wani dan majalisa ko ba shi da wani sanata ko wani minista shin ƴaƴan talaka shikenan an sa muke nan kwandan shara an maida mu prisoner a kasar mu sai ƴaƴan masu akwai kwangila wannan duk kasan nan babu wani mutumin da zai iya samun kwangila har ya amfana da shi sai dai ƴaƴan waɗanda uwarsu take murhu shin kudade na local government da ake bayarwa duka an rike a gwamnatocin jihohi an tsawwala kudi na ruwa na bashi balle ka ci bashi a banki kai noma ko kai wata sana'a yaushe za ka yi karbi kudi akan ruwa 30,000 abin nan kashi 35 daga cikin 100 to ina za ka samu ribar da za ka iya biya kuma namu ne fa yake mulkin nan bankunan nan kuma da suke tsawwala ruwan nan gabaki daya ka cokam din su babu guda daya a arewacin Najeriya shin menene ribar mu me aiki shekara 6 ko 7 aka yi wanda ya amfana wa ƴan arewa za su ce alhamdulillahi mun gode Allah in kai magana sai a ce da kai an yi mambila mambilan nan babu mutum daya jami'in gwamnati ma har yau da yaje tsaya a wajen in an yi magana sai a ce an yashe kogin Niger ko bokitin kasa ba a cire a ciki ba in an yi magana a ce an yi railway daga Abuja zuwa Kaduna a batta ne fa wannan babu wani shugaban kasar Najeriya da ya kawo yasa ko allura akan wannan hanya da aka yi gashi ana yanka mu ana kashe mu kaman kiyashi kai babban ma yanzu abin da ya kamata mu shiga daki mu kuka shine mutuwar Idris Deby
nan engineer Abuba Galadin
shi ya kare mu daga gabashin kasar nan arewa maso gabas gabaki daya gashi yau babu shi
ai ba shi kasar Najeriya bane engineer
to ai sojojinsa suna Najeriya ko a multinational joint force fa ya zo Najeriya nan kwana biyar kafin ya mutu shugaban mu ma ya ki zuwa janaizar sa shugabannin Faransa da kasashe da yawa Central Africa da West Africa duka sun zo shugaban mu ko kuma ko mutum ɗaya bai aika ba wajen janaizar mutumin nan da irin kariyar da yake mana a yakin Boko Haram
ba sauraro da wannan zamu dakatar da shirin sai makon gobe Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
duniya to sara kai sai ba ku himmatu
To a gaida Nasiru Adamu Al-Hikaya yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Comrade Bala Usman Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce yunkurin fashi a fadar shugaban Najeriya. Wannan ya nuna yadda rashin tsaro ke ci gaba da ta'azzara a Najeriya. Ya kamata shugaba Buhari da makarabansa su gaya wa kawunansu gaskiya, su farka, su tunkari matsalar tsaro da muhimmanci. Fata na Allah ya kara mana zaman lafiya gami da shugabanni adalai. Amin. Sako na gaba ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Samar da aikin yi ga matasan Najeriya shine zai kawo ƙarshen rashin tsaro da ƙasar mu take fuskanta. Da fatan gwamnatin Najeriya tare da gwamnonin jihohin Najeriya za ku ɗauki matakin baiwa matasa aikin yi don rage kaifin ta'addanci a ƙasar mu Najeriya. Daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Sai sakonmu na ƙarshe daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Rahoton da kwamitin kuɗi na Majalisar Dattawan Najeriya ta fitar na akwai hukumomi da ma'aikatan gwamnati da ba su kai kuɗaɗen shigan su a asusun gwamnatin tarayya. A gaskiya wannan rahoto ya nuna yadda wasu dake cikin gwamnatin shugaba Buhari ke yi masa zagon ƙasa wajen yaki da cin hanci da rashawa.
Yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadana.
Sunana Dr. Khalid Abubakar Aliyu, babban sakatare na kungiyar jama'atul Islam, wa kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da Najeriya.
Mutane su dauka to Allah bai amsa addu'a a gida ne, kamar shi Allah masallaci ne kawai, in ba masallaci ba ba inda zaka yi ibada, bal duk salloli fa na nafilfi an buso ma ayi su a gida, ko ba haka bane? Farilla ce aka wajabta maka ka fita, amma ita ma in akwai uzurori Allah ya yi gwamnati. Yanzu ko da aikin hajjin nan ne a shekara 1400 da ɗoriya ɗin nan fa, sai da aka yi wurin shekara kusan 40 waɗanda ba a samu an yi aikin hajji ba, saboda rashin tsaro, saboda kuma irin waɗannan annoba. Akwai wata annobar mura ta mutanen ƙasar India wanda suka ɗiba a can, an mutu da yawa, an samu kaji mutum 30,000 tun fa a da a aikin hajji. Akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan annobar fa, ba ma ɗan adam ba, har raƙuma da ake hawa da dabbobi sai da suka ga mutuwa. Da ake ganin ita wannan ƙasa mai tsarki ta ɗauki waɗannan matakai, to khibrarta da wato sanin irin illar wannan annoba fa, ita nata ya daɗe. Wataƙila wasu daga cikin ko ɗaliban ilimi, wataƙila ko wanda ake ganin a danganta su ga malinta, matsalar wataƙila Allah bai sa sun sani ba, kuma ko don kai malam ne ko ɗalibin ilimi ne ba wai komai ka sani ba, akwai wataƙila abin da ka sani, wata kuma wataƙila akwai abin da baka sani ba. Amma an koma tarihi, za a ga an shekara da shekaru ba a samu an yi aikin hajji ba, kuma mafi yawansu don annoba ne, wasu kuma don rashin tsaro ne, wasu kuma dan ta'addanci ne. Suna nan a rubuce, in an koma duk za a gani, idan annoba ta zo, bala'i ce kawai roƙon Allah za mu yi, wato akan Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana, falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u laqad akhadnahum bil 'adhabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Askantar da kai, muna ba da hakuri ga al'umma, in Allah da wata rana sai labari.
To madalla, yanzu kuma sai labarai, amma wannan kana a takaice.
Kashe akalla mutane 40 a zirin Gaza da birnin Kudus a wani fada tsakanin mayakan kungiyar Hamas da dakarun tsaron Isra'ila da ya ta'azzara a yammacin yau Laraba. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun shirya cire 'yan majalisa Liz Cheney daga mukaminta na shugabancin jam'iyyar, saboda sukar lamiri da ta yi wa ikirarin tsohon shugaban kasar Donald Trump na tafka magudi a zaben shugaban kasar na watan Nuwamba da ya gabata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare, za ku je mu ɗauki da wannan sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.